This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 27 ga watan Fabrairun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanan labarai.
Official Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa sojojin Israela sun ba kwamitin yakin kasar wani shiri na kwashe dubban Falastinawa daga kudancin Gaza gabanin hari ta ƙasa da suke shirin kaiwa kan mayakan Hamas a birnin Rafah. Jami'in sojan Amurkan nan da ya kona kansa a wajen ofishin jakadancin Israela a birnin Washington a jiya Lahadi ya mutu, a cewar 'yan sandan yankin a jiya Litinin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin shugabannin kasashen Turai 20 a fadar Elysee a jiya Litinin a matsayin nuna goyon bayansa ga Ukraine.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Koli ta Najeriya ta amince da aiwatar da rahoton Urusaye da ya rage yawan ma'aikatan gwamnatin tarayya.
Yanzu aka zancen da nake maka a kasafin kuɗi na shekara 2024 akwai sama da wajen trillion 2 da waya shafi waɗannan agency da aka zo aka yi mubin nasu. A ciki akwai waɗanda sun riga sun kasafta ga abin da za su samu.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya na Ali Mustapha Sokoto, wanda a yau shirin zai mai da hankali ne akan sanarwar ɗage takunkumi daga ƙungiyar ECOWAS ta ɗora wa ƙasashen mambobinta da ke ƙarƙashin mulkin soji da suka haɗa da Niger, Mali, Burkina Faso da Guinea. Amma dai yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ofishin Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa sojojin Israela sun ba kwamitin yakin ƙasar wani shiri na kwashe dubban Falastinawa daga kudancin Gaza gabanin hari ta ƙasa da suke shirin kaiwa kan mayakan Hamas a birnin Rafah, amma bai bayyana inda za a kai su ba. Amurka, babbar ƙasar hulɗar Isra'ila a yaƙin da ta shafa kusan watanni 5 tana yi da ƙungiyar Hamas, ta gargaɗe Isra'ila kan farmakin ta ƙasa a Rafah ba tare da fara kwashe Falastina wanda suka fake a can ba. Sanarwar da aka fidda a jiya Litinin bata bada cikakken bayani akan inda Isra'ila ke shirin tura Falastinawan ba, kuma Masar ta ce ba za ta buɗe iyakokinta ba. Galibin Gaza, yankin da ke kusa da tekun Bahar Rum, Isra'ila ta ɗaiɗaita shi a lokacin da ta kai gagaruman farmaki bayan harin ta'addancin da Hamas ta kai, wanda ya kashe mutane 1,200 a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara, yayin da a Gaza kuma aka kashe kusan Falastinawa 30,000. Jami'in sojan Amurkan nan da ya kona kansa a wajen ofishin jakadancin Israela a birnin Washington a ranar Lahadi, ga dukkan alama a wani mataki na nuna adawa da yakin Gaza, ya mutu, a cewar 'yan sandan yankin a jiya Litinin. Jami'i Lee LePay, mai magana da yawun hukumar 'yan sandan gundumar Colombia, ya tabbatar da mutuwar sojan saman na Amurka. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mutuwar sojan wani mummunan lamari ne, kuma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na bibiyar lamarin. Mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon, Manjo General Patrick Ryder, ya faɗawa manema labarai cewa ba shi da masaniya akan wasu jami'an soja da ke wani abu na nuna adawa da yaƙin. An kwantar da jami'in sojan saman na Amurka a asibiti a cikin mawuyacin hali a ranar Lahadi, bayan da jami'an hukumar leƙen asirin Amurka suka kashe wutar da ya banka wa kansa, kamar yadda hukumar kashe gobara da ayyukan gaggawa ta birnin DC ta bayyana. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karbi bakuncin shugabannin kasashen Turai 20 a fadar Elysee a jiya Litinin a matsayin nuna goyon bayansa ga Ukraine, yayin da yakin kasar da Rasha ya shiga shekara ta uku. Muna kan shirin tabbatar da tsaron mu baki daya a yau da kuma gobe, a cewar Macron a taron da aka shirya cikin gaggawa yayin da Rasha ke zafafa kai hare-hare. A jawabinsa na bude taron, Macron ya faɗi cewa a cikin 'yan watannin nan sun ga yadda Rasha ke tada kaimi, sun san cewa Rasha na shirya sabbin hare-hare musamman don kada ra'ayoyin jama'ar Ukraine. Rasha ba za ta yi nasara a wannan yakin ba, a cewar Macron a taron wanda ya samu halartar shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da shugaban Poland Andrzej Duda da shugabannin kasashen yankin Baltic. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bada umarni da aiwatar da rahoton Orosanye wadda ya yi wa ma'aikato da hukumomin gwamnati garin Bawula da kuma daidaita aikinsu da rage yawansu. Wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da Dr. Awwal Abdullahi kwararre akan tsara ayyuka da gudanar da mulki domin jin irin tanade-tanade da ke cikin wannan rahoton wanda za a aiwatar nan gaba.
Tun lokacin shugaban kasa Buhari ya yi yunkurin ya ce wannan Orosanye report din kowa ya duga ya duba an yadda da shi an ga aiki ne na kwarai, Buhari ya bada damar a yi. Kamar yadda ake yawan zargin Buhari baya lura ya bibiya akan aikin da ya sa a yi, to wannan abin sai zanto cewa ba a yi lokacin shi ba. Yanzu tunun biyu abin ya zame mushi dole. Na farko, kasa bata da kuɗi. Na biyu, gwamnati tana neman hanyoyin da za ta rage kashe kuɗi. To kaga dole su duba ta wannan hanya ne. Kuma duk mai ido da kuma wanda yake da mudubin dubarudu to zai gano cewa abu na fari shi ne a duba wannan Orosanye report din, a bincika shi, a yi amfani da shi.
A ganinka akwai wasu kusoshin gwamnati da za su iya zagon ƙasa saboda moriyar da suke ci ko suke samu su ƙi ba da haɗin kai a aiwatar da wannan rahoto na Orosanye kamar yadda Bola Ahmed Tinubu shugaban Najeriya yake fata ga aiwatar da shi.
Kasana kasa irin ta Najeriya wanda kusan kullum a irin abubuwan da muke fada shine mutane ba kasar ne a idan su ba kuma gyaran kasar bane a zuciyarsu. Su hanyar da za su samu kuɗi ne da su da iyalansu su jo su mora talaka kuma ko huhu. To dole ne zaka samu, na farko musamman 'yan majalisar dattawa waɗanda su suna ganin cewar kamar su an ba su alhakin ciyaman na kwamiti, yanzu haka akwai ciyaman kwamiti on NEMA, yanzu haka akwai ciyaman on refugee, yanzu haka akwai ciyaman on wannan border commission, duka yana ganin hanya ne da zai samu kuɗi. Yanzu haka zancen da nake maka a kasafin kuɗi na shekara 2024 akwai sama da wajen trillion biyu da ya shafi waɗannan agency da aka zo aka yi mubin nasu. A ciki akwai waɗanda sun riga sun kasafta ga abin da za su samu. To dole irin waɗannan abin ba zai musu daɗi ba. Yanzu ne za su wasa wukarsu su shiga kafafen yada labarai na yanar gizo da ko'ina don su je kuma su tabbatar sun nuna cewar gwamnati ba ta kyauta ba. Amma a ka'idar gaskiya duk mai hankali idan ya duba zai gane cewar ko da a yanzu abun bai ma wasu ƙanana daɗi ba ko wasu tsirari daɗi ba, to nan gaba ɗaya mutane za su mori waɗannan abubuwan. Saboda me kullum muna iƙirarin cewar babban hanyar da gwamnati za ta taimaka shine ta rage yawan kuɗaɗen da take kashewa kanta da kafafen ayyukanta kamar ministries da kuma MDA da parastatal. Na ji tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku sayin da yake magana yake tsokaci akan Tinubu bai kwayi abin da shugaban ƙasan Argentina na yanzu ya yi wajen gyara ƙasar shi wajen tattalo da farfaɗin arziki. Ɗaya daga cikin abin da ya rage kashe kuɗaɗen da ake yi don wajen tafiyar da harkokin gwamnati kuma shi ne Tinubu ya fara ɗaukan hanya. Amma wannan ɗaya ne zan ce bisa kashi 10 da abin da Tinubu ya dace a yi. Idan ba mu ga cewar shi shugaban ƙasa ya fara maganar a rage wannan yawace-yawacen, a rage wannan hawa fadaddiyar da ake ma'aikatan gwamnati in za su tafi, wallahi Umar Faruk yau idan ka shigo Abuja a airport ɗin Abuja sai ka hirga private jet sama da 300 a airport ɗin Abuja. Kusan duk ƙasar Afrika ba ƙasa da take da irin wannan yawan private jet. To kuma duk suwaye suke hawa? In ka lura kashi 90 ma'aikatan gwamnati ne, wai a ƙasa da ake cewa ba a da kuɗi kenan.
To madalla gaida Umar Faruku Musa a tattaunawarsa da Dr. Awal Abdullahi Kwararre akan tsara ayyuka da gudanar da mulki. Yanzu ko ana sauraron wannan shirin ne daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaba Donald Trump dukansu za su nufi yankin iyaka Amurka da Mexico a cikin wannan makon, yayin da suke mai da hankali kan batun kwararar dubban bakin haure a Amurka. Shugowar baki kasar ba bisa ka'ida ba, wani batu ne mai cike da takaddama wanda tabbas zai zama muhimmin batu a muhawarar da za a tafka akan babban zaben kasar na watan Nuwamba. Biden da Trump sun dade suna cece kuce akan dokokin shige da fice na kasar daga nesa a lokutan tarukan neman zabe a jihohi daban-daban, inda dukansu ke zargin juna da yin saki wajen kwararar bakin haure. Amma a ranar Alhamis za su kasance kimanin kilomita 500 nesa da juna, inda Biden zai nufi birnin Brownsville a jihar Texas don ganawa da jami'an sintiri na kan iyakokin Amurka da jami'an tsaro da shugabannin yankin, yayin da shi kuma Trump zai nufi birnin Eagle Pass a jihar Texas. Wani dan jarida dan kasar Faransa da ya je aiki a kasar Habasha ya shiga hannun hukumomi bayan da aka kama shi a Addis Ababa babban birnin kasar. Antoine Galindo, wanda ke aiki da kafar yada labaran Africa Intelligence da ke birnin Paris, an kama shi ne a wani otel a yayin da yake hira da Bate Urgesa, mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta OLF. Yan sanda sun kuma tsare Urgesa a cewar kwamitin kare yan jarida da ake kira CPJ a takaice. Yan sanda sun zargi dan jaridar da kulla makircin da ka iya haddasa tarzoma, a cewar wata sanarwa daga shugaban ma'aikatar da Galindo ke aiki. A ranar Alhamis ne aka tsare shi, kuma a ranar Asabar wata kotu ta bada umarnin a tsare dan jaridar har zuwa 1 ga watan Maris.
Maryam kenan aka saurara da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko lokaci ne da zamu koma gefe. Ali Mustafa Sokoto ya gabatar da shiri na gaba.
Saka mai wuya. Ibrahim mai Grace kwarai nake local government, kuma muna godiya sosai, kuma muna matukar jin dadi, wallahi mun murna sosai tunda harko muna cikin hawala'i, wallahi a ce ba ake tarowa kuma ba a shiga, mu mun shiga hawala'i tunda mu dai nan Niger nan na wurin neman abincin mu, wallahi
ana su bangaren dan Niger dake wannan iyakar ta kasa da kasa sun godewa wannan matakin na cire takunkumi wa kasar su.
Mu wanga takunkumi da anka da muna nan Niger mun jira, saboda muna jiran waggara na Allah shi gwada muna, ita kuma Allah ya gwada muna ma da rai da lahiyar mu, mun ji dadi. Yanzu abinda muka so Nigeria da Niger kowa dai uba dai suke, saboda ni mu dai tun ba a hemu ba mu iske ta haka, yanzu kuma da Allah ya yi muna yawancin rai, yanzu ga shi ana son a hada su a gama su, kuma Allah ba zai yarda ba.
Jama'a muna fata kuna nan kalauka mai da muke a nan Washington DC, barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya. Wasu daga cikin takunkuman da hukumar ko kuma kungiyar harkokin kasuwancin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ta cire wa kasashen Niger da Mali da Burkina Faso sun hada da abubuwa kamar sake bude kan yakoki da bada damar yin zirga-zirgar tafiye-tafiye da kuma sakin kudaden da aka rike na gwamnatoci fa kenan ba na mutane ba, da kuma barin wasu daga cikin mutanen Mali yanzu suna iya nema da kuma samun mukami a cikin ECOWAS din tare da wasu takunkumai da aka dora wa kasa ta Gini. To amma kamar da shi shugaban hukumar ECOWAS din Umar Ture ya bayyana a cikin Abuja jim kadan bayan da aka gama wannan taron na ranar Asabar da yasa aka bada sanarwar wannan takunkuman, ya ce akwai wasu takunkumai na siyasa da ba cirewa Niger ba, amma bai bada bayani ba. Amma dai abin da ya ce shi ne akwai wannan matakai ko kuma takunkumai na siyasa da suka rage akan Niger da wasu kasashe. To abin tambayar shi ne waɗannan matakai ne ko kuma waɗannan takunkumai ne suka rage wanda ba a cirewa Niger din ba.
abinda wakilinmu na Niger Sulemu Muni Barma ya nemi sani kenan daga wajen wani masana harkokin diplomasiya da siyasa na kasashen Afirka Mustafa Abdullahi.
Ni dai da rauni ga yana na gane ga yana na karanta ina tsammani ko su jama'a da ko masu iko a Niger din yanzu wata kila ECOWAS tana ne su din dai har yanzu akwai takunkumi da aka samu su a nan da an ce gwamnati cikin sanarwa da ECOWAS ta bada ta ce gwamnati na cikin gwamnati ba ta ce CNSP ba to yana ko ta kila su sojawa yana ta samu takunkumi na ba za su je su zo bayan da suke so ba za su yi zirga-zirga ba koko wasu dukiya da suke da a wasu kasashe duka a rushe su ga gani na wannan da abin da suka wadi lamji ne a cikin nadi yana nema ta kila har yanzu dai su kara yi ma soja masu iko a Niger su bi su baya domin a samu wata kila dan abin da suka ce ya kamata a sako tsohon shugaban kasa to yana duka wannan wata dubara ce ta ECOWAS wanda dai za ta sa a ciyo kan wannan abu to ina tsammani dai ita ECOWAS din ba ta faɗi ba abin a bayyane amma a kulle yake wata kila ita ya kamata ta hito ta ƙara ba da sanowar ta gwari ta ba da manufa menene take ni da takunkuman siyasa amma dai gina yana tsammani ko wata dubara ce wadda ita ECOWAS take so ta ƙara masu abin nan ta ƙara basu da sau don domin samu a sauko tsohon shugaban ƙasa kuma su samu a je a shirya harakokin transition domin a samu a yi jefa ƙuri'a domin sabon gwamnati ya dawo ga iko.
Mustapha Abdullahi kenan a hirarsa da Sulemu Muni Barma. To in kana sauraron wannan shiri na tsaka mawuya a kwanakin nan ka san cewa shi Sulemu Muni Barma din ya hada mana muhawara mai zafi tsakanin wasu manyan 'yan siyasa guda biyu da suka taba takarar zama shugaban kasa a Niger din. Wato Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intanakar Alasan kan wannan harkoki na takunkumin da aka kallaba wa Niger din da Burkina Faso da Mali. To yanzu da yake an cire wannan takunkumi babban tambaya a nan me zai faru ga tsohon shugaban Niger din Mohamed Bazoum wanda ECOWAS ta sha nana tawa cewa dole sai an sake shi kafin ta cire wannan takunkumi din. Har ila yau a cikin shirin mu ne za mu duba irin kalubale da wahalhalun da wannan takunkumin suka janyo wa Niger. Ko da yake ɗaya daga cikin masu muhawara ya ce ai ba Niger kaɗai ta ji jiki ba.
Duk arewan Najeriya babu inda zaka kai noma yanzu. Babu mai gonan gatta ba gumuwa. Babu inda zaka kai kiwo babu inda zaka kai noma Najeriya arewacin Najeriya. Arewacin Najeriya kuma state 20 ne bisa 36. Kenan yan ƙarin nan gasa. Duk ɗan ta'addar daga Maiduguri sai kebi su ma mai. Babu daji zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi. Wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai zaka hiddata saka ce ha farashi so ka mari no soje bakin bodin Niger ka tattale ni ta kuma daga Niger su kuwa kowa ya sani daga Sokoto dajin kawai su kuka shigo da machine su biyo ta dogon su a gudu hilinge shi mali
ai can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta sai da ake da tai na sojojin Niger har gobe suna ga kula da bodin Niger da Nigeria da Chad da Niger sun shiga Nigeria yakin Boko Haram ko ya gani nan kuma in ka diba jahan Maradi gurgurdin da aka yi na tsaro sojojin Niger na kula da shi Nigeria ba ga nan kowa kowa ya san matsayin kowa cikin maganar ga abin da nake son dan wani ya tuni kare gani alheri babban alheri ai alfari da wannan abun ya ta cikin ECOWAS
to ɗan tukar kai ana kana gani akwai alamun za a iya gyara maganar nan
to an tuka dai in aka hidda son zuciya an ka hidda son rai za a gyara wannan magana saboda na faɗa ma wannan IAS yana da kyau da aka yi shi amma saboda a tsare letro frontier
iyakokin
kasashen mu guda uku kuma fi sibillahi sojojin suna bakin kokarin su sai rai abu akwai ƙarfi saboda sojoji ba su da kayan aiki isassu mai wannan yana yi ga harkar tsaron kasa mai harkar tattalin arziki haba su Tahiru Gimba yanzu koton na Burkina mu muna iya sayen shi Niger aikin nizami da shi Iraniyan kinmu na Niger Burkina tana iya sayen shi Mali tana iya sayen shi petrol hakkin mu na Niger nawa ne mali ta za ta iya saye nawa ne abin ga zai iya saye kenan harka ta tattalin
tace shi
harka ta
tattalin
abar ne in yi magana abar ne in yi magana sai kin ba da kai magana ban yi magana ba ka bar ni in yi magana ka gani dai bisa kan tattalin arziki tahiru gimba in aka ce yau babu iyaka Nigeria yanzu wata mu nawa da babu su ba mu wahala ba su ma sun wahala ban ce ba su wahala ba su ma sun wahala me mun yi su wahala tahiru gimba kuma ku tausaya ma ƴan Niger saboda ƴan Niger sun tausaya mu sun muku adalci ku da kuke goyen bayan sojawa saboda kun ce labu sanni ne kowa ya taso ya ce eh haka nan ne ka ku kai mana kasan mu cikin rami saboda yau waɗannan sojawa babu wanda ke wahala cikin su kenan talaka da ke wahala mu shine yasa muke cewa wannan a jawo baya ku tsaya ku yi nazari tahiru gimba a yi nazari menene amfanin shi kuma wannan magana da ake na cewa a yanzu ne za a ta yi adiba kaka za mu yi rijijeniya da Nigeria da Cote d'Ivoire a wannan mataki kafin kuke ɗaukan mataki kuke tunanin matakin nan in an ɗauke shi me zai zama kuma kaka za mu yi rigilan abu kaza kaka ba sai kun zo kun ɗauki kashi kun ya raba ma Niger kannan yanzu sai ku taso ku ce a za ku wanke rabi da abin ga ruwan zuma bayi banda wannan su diba su gani da mu da waɗanga ƙasashe makwabtanmu ba ɗaya ba ne mu sha bamban mu yau ba su da bambancinmu mu yau iyakokinmu masu bado mu abinci suna rike ana cikin a yi rajejeniya sun ka zo an ka hitar da cikin sai da yawon gaba ɗaya su waɗancan mali ba su da matsalar abinci Burkina ba su da matsala abinci dan abincin da ake kama daga Togo yau ɗan Niger da suke can Burkina suna can suna ta kuka sun hau da hannuwansu har ɗan kasuwa sun tuka lana ɗan kasuwa sun hau da hannuwa bisa kai suna ta kururuwa suna kuka
kamar kusan kyallura kace nacin da ke tsakanin hukumar mulkin sojan Niger da kungiyar sai da yawa bayan juyin mulkin nan sana hankali abin yana kokarin rikidewa zuwa tamkar wani sa'in sa a tsakanin hukumomin Niger da na Nigeria a bisa la'akari da wasu sanarwoyi masu zafi da aka ringa aikawa juna musamman bayan ficewar kasashen da uku daga CDAO
dole ne a yi haka saboda Nigeria ta saki layi tudubun nan ya saki layi muwa bayi bane ba a samu kumbautawar hata ka kuma ƙarshen faransa kai wanda ingila ta yi relo kana kullum tsubun da fari gindin makarau a ba mu umarni ka za a mun gashi da wannan tarbiyya ita ce ba zai yi ba ba mu iya koma da baya an ci gaba a ci gaba abinda za a yi zamantakai da tsakaninmu kowa san da ita to zamantakai na sai mu ƙarfafa ta misali da ake yi kowace ƙasar da ba ta rarraba wannan namu ra'ayin ba mu da mu ecoskin a rigan kare nuna magana ya zan tarihi mu a cikin wanda suka kafata da mulkin soja mu a cikin wanda suka hita kuma da mulkin kuma soja
kana ganin ya dace a ce Niger da Nigeria ana sa in sa kamar abubuwan da ke wata ana ganin tabbata mata suke suka daga ana yin wani
da shi bai bulaguro ne cikin jirgin sama ne zama kamfanin jirgin sama ne zama na yi na general na Niger na yi zama headquarter kin Air Africa Abidjan mu ne ke bulaguro kasar zuwa kasar na san capital da sai Africa kasar 33
ya ma so ba maganar sai da ba akwai alaka babba tsakanin Niger da Nigeria ana
akwai ba su aiki da ita zuwa nan na karshe Nigeria 2023 sai ni bin bela 80 airport na kawo taskin covid negative an kace ah ban yi allura ba sai na ga tara da 80 naira sai ni bin 80 ba daya 80 ba daya ni biya da tara saboda wai ni da covid negative test an yi testing covid je daga nan an bani su ba su aiki dishi a nan nan su Najeriya dukkan su kenan ba zan ce ecos ba ne abin nan kada rasikin ecos ministocin likita abin sun tsaya gashi abin Najeriya ga aiki gashi Najeriya ai maka shi Abuja ai maka shi ba su aiki da ka'idodin ecos ba su ga Nigeria da su wadau za ku muna mun haka in ku amsa 60 gare mu amsa 60 gare ku in kuna bani free mu shiga mu ko ba ku shigo free diba in wata ce ma tsada na ko mun san da yake muwa da zai yi wata ranga barta dole ne mun gabar Najeriya.
Wannan kana magana ne kan masu hali shugafi ne jirgin sama da wani
kana zakuwa da takardun passport din ECOWAS duk passport din gare mu sunan shi ECOWAS duk kasar goshen ne ka zo sai gaba wani sai gaba ya immigration law ka shiga Najeriya kariya kake za ka fita to ce ne mun ta yi haka nan kwaye ba da ci hancin shi shiga ibadin
haka talaka ba zai cutu ba kuwa
a bai ba mu cutaki wanda muke da bukatar su suna da bukatar mu in wanda ya ce bai zai zama ba da wancan ba kariya yake
president intinikar akwai alamun alaka ta tsakanin Najeriya da Niger ta shiga cikin wani mawuyacin hali sakamakon duk irin abubuwan da suka biyo bayan matakan kungiyar Sedwa wanda kuma yake da nasaba da juyin mulkin da aka yi a ranar 26 ga watan Juyi.
Diba Sule Barma, babu wata matsala tsakanin 'yan Najeriya da 'yan Niger. Babu wata matsala tsakankanin 'yan ƙasar ga guda biyu. 'Yan ƙasar ga yau in ɗan Niger ya tashi da nan sai ka shiga Najeriya ka hito lahiya-lahiya. Wata matsala menene ne tsakanin gwamnatocin Nijar waɗanda suka ɗauki mulki da ƙarfi da yaji da sai dai yawo da ƙungiya ce ta ƙasashen Afirka su ne ke da matsala.
Amma an kaga sanarwoyin da ƙasashen biyu suka bada a baya-bayan nan bayan ficewar ƙasashen nan uku daga ƙungiyar ECOWAS za ka gane cewa akwai alamar rashin jituwa tsakanin hukumomin kasashen Najeriya
da Najeriya. Minister da zafar ne minista na kasashen waje na Najeriya da yi magana mai ni a nawa gani ya yi magana ne da sunan Sidi Yawo kamar wata magana ce da Hasim Mas'ud ya yi lokacin nan bisa kan Mali da sunan Sidi Yawo ne.
Akwai sanarwa ta gwamnatin Najeriya dake da sa hannun wata jami'a harkokin waje wanda kuma a nan Nijar ma kwana ɗaya bayan haka ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta rubuta wata sanarwa wadda wata ita ma karamar jami'a ta saka hannu. Duka dai idan ka karanci takardun nan za ka gane cewar suna caccakar juna.
Kamar shi ne nace ma al'ummomin ba su da matsala. Matsala inda take sai da yawo da hukumomin gane. Banda shi sai da yawo wane ne a jagoranta? Shugaban Najeriya ne. Kenan hukumar Najeriya. Gaba ɗaya position kinta na Sidi Yawo ne. Kin wanga abu shi ne kamata mu gane a bambanta ɗan duma da ɗan kabewa. A bar gama Najeriya, Najeriya kuma da Najeriya wadda take jagorancin ECOWAS.
To a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan in Allah ya kai mu rana wacce za mu rufe wannan muhawara din da neman sanin manufa ko kuma makomar tsohon shugaban Niger din Muhammad Bazoum. Muna godiya ga bakinmu Alhaji Tahiru Gimba da kuma intanakar Alhassan tare da shi wakilin namu Sulaiman Mumuni Barma da ya haɗa mana wannan muhawara. Ahmadu Dusu Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Ku huta lafiya.
To madalla gaida na Sokoto. Yanzu kuma lokaci ne da Maryam za ta kawo mana takaitattun labaran duniya.
To a takaice, ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Litinin cewa sojojin Isra'ila sun ba kwamitin yakin ƙasar wani shiri na kwashe dabban Falastinawa daga kudancin Gaza gabanin hari ta ƙasa da suke shirin kaiwa kan mayakan Hamas a birnin Rafa, amma bai bayyana inda za a kai su ba. Amurka, babban ƙasar hulɗar Isra'ila, a yakin da ta shafa kusan watanni biyar tana yi da ƙungiyar Hamas, ta gargaɗi Isra'ila kan farmakin ta ƙasa a Rafa ba tare da kwashe Falastinawa wanda suka fake a can ba. Jami'in sojan Amurkan nan da ya ƙona kansa a wajen ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Washington a ranar Lahadi, ga dukkan alama a wani mataki na nuna adawa da yakin Gaza, ya mutu a cewar 'yan sandan yankin a jiya Litinin. Jami'i Lee LaPay, mai magana da yawun hukumar 'yan sandan gundumar Colombia, ya tabbatar da mutuwar sojan saman na Amurka. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce mutuwar sojan wani mummunan lamari ne, kuma sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na bibiyar lamarin. Mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon, Manjo General Patrick Ryder, ya faɗawa manema labarai cewa ba shi da masaniya akan wasu jami'an soja da ke wani abu na nuna adawa da yakin.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima idan Allah kai mu za ku ji maimaicin wannan shiri. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan safiyar Mr. Kelvin. Baba Yakub Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.